الحق العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ترق وتن رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1435 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a suratul maida mun tsaya kan aya ta 79 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa zamu ci gaba da aya ta 80 insha Allah ta'ala amma kafin cigaba da karatu an ba da shawarin karanta tambayoyi kaman farawa da karanta tambayoyi sannan kuma da kwatanta ansawa insha Allah gurgurdan iko sannan kaman minti 10 zuwa ko makamancin haka ko 11 ko 12 ko 13 an ce da kare wata minti 10-15 ake gani insha Allah ta'ala tambayoyi saboda ana so su rinka shiga wai cikin abun da ake shigarwa to insha Allah ta'ala ba fara da karanta tambayoyi sannan kuma a ci gaba da karatu kuma sannan mai karanta tambayoyi ko malami su sai ce mu dauɗo wani yan karantawa ga karatun tafsiri ga karatun tambayoyi saboda haka wannan mai tambayan da ya turo tambayar sai bayan ya yi addu'a a sama sannan sai ya ce wai shi yana tambaya ne kan cewa me dalilin da ya sa aka haramta wa musulmai cin naman alade biri da makamantansu wannan kan da sai mu tura shi gurin Malam Abdulgani shi ne wanda ya san wannan harkokin dabbobin jeji amma dukkan aniyaf dabbobi masu fiƙa da masu dira daga cikin tsuntsaye Allah subhanahu wataala ya haramta su ga ƴan adam musulmai ne saboda amfani da kuma kariya ga ɗan adam ne yawanci yanzu misali naman zaki yana tattare da wasu sinadirai waɗanda ƙarfin halittarsa ya kamata a ce irin wannan sinadiran ne aka yi amfani da su ɗan adam kuma ba a sa masa kariya ko kuma wasu na'urorin da za su masa kariya ga naman zaki idan ya ci ba wato dukkan abin da za su bashi kariya idan ya ci nama su iya ragargaza naman ya zama amfani gare shi ba su kai ƙarfin su iya rugurguza naman zaki ba don haka naman zaki zai yi wa ɗan adam illa bai da wata kariya a jikinsa da aka tanada don naman zaki saboda ƙarfin nama ne haka kula haka kuma a jikin damisa to duk wa'annan yawancinsu da Allah subhanahu wataala ya haramta cinsu ga musulmai saboda fa'ida ne gare su da kuma sauran wasu abubuwa ma da yawa ma abuta sanin dabbobi za su iya karawa mutane bayanai idan suka ji irin wannan in suka tinkare su don jin wannan bayani wallahu ta'ala a'lam wannan kuma ya tambaya cewa yana so a bayyana masa hukuncin sallar nafila a haraba lokacin da liman yake huduba idan misali mutum ya zo masallacin juma'a bai samu shiga cikin ƙwaryar masallacin ba amma ya samu haraba kuma amma dai liman yana huduba to malamai sun ce haraba ba hukuncin masallaci bane idan mutum ya shigo haraba baya tahiyatul masjid yanzu duk wanda suka zo haraba kawai sai su dake a waje su jingina da bango suna jin tafsiri saboda haka kuma iska tana hura su ko ta ina to kaga hukuncin su ba daidai bane da wanda ya shigo cikin ƙwaryar masallaci to haka nan ma a sallar nafila ba za a yi tahiyatul masjid in an shigo haraba ba to haka nan kuma idan mutum ya zo liman yana huduba in dai haraba ya samu to ba zai nafila ba wannan lokaci amma wanda ya shigo cikin ƙwaryar masallaci liman yana huduba ya halatta gare shi yayi sallar nafila da gaggawa, wato yayi da sauri raka'a biyu kafin ya zauna, inda ya shigo ƙauyen masallaci, amma indai haraba ne ba zai nafila ba illa yana hudu ba. Wallahu ta'ala alam. Yace da gaba da ƙara wata tambaya cewa dattijon da tsufa ya sa ya aje azumi ya zai ciyarwarsa? Ciyarwar shi ne muddi ga kowane rana da aka kai azumi, zai zamanto ya ciyar da muddi guda, sannan kuma ya samu ya iya haɗa su a lokaci guda ya ciyar. Ana kamar yadda Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yayi lokacin da shekarunsa sun kai shekara sama da 100 ko shekara 120 a duniya, to a wannan lokaci sai ya fasa a sai ya ajiye azumi a wannan shekara. Da ya ajiye azumi kuma sai ya taro miskinai da fakirai a rana ɗaya kawai ya ciyar da kowa muddi, aka dafa abincin gaba ɗayansa, aka zo kowa da kowa aka ciyar da shi. Don haka wannan mutum ya samu yayi haka, sai ya samu shinkafa mai lafiya sai ya haɗa ta gaba ɗaya ya raba ko gida uku ko gida huɗu na miskinai ko makamantansu, wannan yayi. Amma ya tabbatar cewa muddin nabi na kwana 30 ɗin, ko 29 za a yi azumi ko 30 za a yi azumi, amma in ya haɗa 30 shikenan kawai ya san cewa ihtiyaban ya yi kowanne kenan, ya halatta gare shi ya haka. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma ya tambaya cewa yana tambaya ne cewa mafi yawanci idan ya tada sallah sai waswasi ya zo masa, wani sai ya ji kaman cewa iska rihi ta fita daga jikinsa, wani sai kuma sai ya ji idan ya yi sujjada kaman fitsari ya digo masa. To saboda haka ya zai yanke sallan ne idan wannan abun ya faru? Shine tambayar da yake. To malamai sun yi bayani, malaman usul sun tabbatar da ka'ida cewa al-yaqin la yazalu bi shakk, yaqini ba a gusar da shi da kokonto. Duk abin da kake da yaqini shine cewa kai alwala kafin ka shigo sallah. Don haka ka je kai, wataƙila mutum ma ya kewaya bayan gida ya biya bukata ya yi tsarki ya yi komai, sannan ya zo ya yi alwala ya shigo sallah. Don haka yaqininsa shine ya yi alwala yana sallah bisa tsarki. Kokonto kuma waswasinsa kokonto ne, saboda haka kokonto baya ture yaqini. Yaqini shine mutum yana da alwala kuma ya shigo da yaqini yana sallah, to kokonton da ya faɗo masa ba zai gusar da yaqini ba. Amma idan yaqini ne cewa lallai rihi ya fita, ko kuma yaqini ne cewa fitsari ya digo, to sallah ta kare domin alwala ta baci. Amma kokonto ne rihi ya fita, yaqini ne ya shigo da alwala, to al-yaqinu la yazalu bi shakk, wannan ka'ida kenan. Wato yaqini ba za kokonto ba zai gusar da yaqini ba, ba a gusar da yaqini saboda sakamakon kokonto. Don haka idan mutum waswasi yana yawan damunta, ya rinka yawaita azkar da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan ambaton Allah, insha Allah ta'ala zai samu sauki a cikin irin wannan kokonto nasa. Kullum in kokonto ya zo ba zai kauce ba, yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da nassin hadisi, wanda ya ji kaman wani abu zai kakkari ya fita daga sallansa ya yanke ta, sai in ya ji wari ko kuma ya ji ƙara. Wato idan mutum ya ji ƙarin fitar rihi, to ya tabbatar wannan ya zama yaqini kenan. Haka nan ya ji wari ya zama yaqini kenan. Amma indai kokonto ne kawai, mujarradin kokonto, wannan baya sa mutum ya yanke sallansa ya koma zuwa ga abun da yake kokonto, alhali yana cikin yaqini. Wallahu ta'ala a'lam. Sannan mai yawan waswasi ko kuma tasalsuli, in tasalsuli ne, wannan shi ma malamai suka ce a game da wannan tambaya din, in tasalsuli ne wato shi kawai koyaushe rihi yana iya fita masa ya zama cuta, to wannan in dai yayi alwala ya shiga sallah da zaran ya kabbara takbiratul ihram, to koda ya ji rihin ya fita ba zai yanke sallah ba. Haka nan mai tasalsuli ciwon fitsari, koda ya ji in dai ya riga ya kabbara, dama shi kawai koyaushe ko ya sani ko bai sani ba zai ga wandon sajike, wannan Allah ya sauke ya zama ciwo. To idan wannan ya samu mutum, to shi wannan duk lokacin da ya kabbara takbiratul ihram ya shiga sallah, to shikenan ba zai yanke daga sallah ba har sai ya gama sallarsa. Wannan shi ciwo ne ya same shi. Amma kuma kullum ba zai shiga sallah ba sai yayi alwala. Don haka idan ba zai rike alwalan azhar zuwa la'asar ko alwalan magariba zuwa isha ba, shi koyaushe in za a yi sallah sai ya sake alwala. Kuma zai je ya wanke abun da ya fita na wancan tsakani din, sannan sai ya yi alwala. To nan kam in ya yi alwala ya kabbara, to ko yana ji bawali ya fito ko yana ji rihi ya fito, to shi wannan ba zai yanke sallah ba. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma shi yana tambaya ne cewa yana ya kasance da yana taimakon mahaifiyarsa kafin yayi aure, yakan yi mata hidima wanda abinda yake nunawa cewa hidima din ta kudi ko sayan wasu abubuwa waɗanda suke kudi da yake kawo wa inna abubuwan a saye su kafin yayi aure, yakan yi haka. Amma bayan yayi aure sai hakan ya gagara, don haka sai ya takaita abinda ya saba yi wa mahaifiyarsa, da baya samu yayi mata, watakila ko don dawainiya da ya sake samun kansa zaka ba wa ɗaliban jami'a tsoro ba, saboda haka sai takaita be abun nan sosai ba. To shine sai ta kuma sai mahaifiyar tasa ta yi fishi, kullum sai tana fishi da shi, to ya zai, wannan shine tambayar da yake. To wannan wanda ya samu kansa a cikin wannan, ba mamaki in mahaifiyar ta tabbatar cewa lalle yana nan yana samu kamanda, amma kawai sai ya shagala da rayuwarsa ta aure kawai, ya kuma manta da ita, baya mata abin da ya saba mata da, in ta yi fishi wannan to sai ya yi kokarin sa ya ga cewa ya dawo da abin da yake yi da. Amma in saboda ɗawainiya ne gida yanzu, da ba shi da gida yanzu, kuma ya shiga akwai gida, saboda dama can mutum ya saba idan dai yana da naira 50 ko 70 ne ko 100 sukan je gindin mai shayi su zauna a zuba musu shayi, wani ma har ya barazana ya ce a soya masa koyi ya zo yana abun nan, saboda haka daga nan kawai sai ya daga littattafansa sai ya soka a jihu sai ya shiga gate ya shiga jami'a. To in wannan mutum ya saba, to sai yanzu aka zo aka Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi karuwa, da ya bashi karuwa sai da safe za a karya da kai da ita ne, yanzu ba naira 70 ba ne magana, da rana ma za a ci abinci, da daddare ma kuma haka ne, kuma sannan akwai rashin lafiya yana iya faduwa, da rashin lafiyan kai ɗaya ne, yanzu rashin lafiyan mutum biyu ne kafin su zama mutum uku insha Allah a kwanan nan. To idan mutum ya samu kansa a wannan yanayi, kaga fadin ɗawainiyarsa ya karu, watakila kuma hanyoyin shigowar kuɗinsa ba su karu kamar yadda fadin ɗawainiyar ya karu ba, watakila tukunna, Allah yana so ya dan duba shi dai tukunna ga imanin abunan ɗinsa. To sai ya samu ɗawainiya ta karu, ba zai iya yi wa mahaifiyarsa abin da da ya saba yi ba, to in wannan ne sai je mata bayani, ya zauna a gabanta ya bayyana mata cewa za ta ga cewa da ya saba yi mata wasu abubuwa, amma yanzu saboda ɗawainiyoyi ne yana fatan ta yi haƙuri kuma sannan ta yafe masa. To in ya je mata bayani insha Allah ta'ala zai samu sauƙi, kuma za ta gane insha Allah ta'ala ba za ta ɗau wani mataki na fishi ba. Muna fatan ya ci gaba da yin haka, ya kuma yi iya ƙoƙarin sa ya ga cewa ya yi haka. Wallahu ta'ala a'lam. Ina jin tambayoyi sun za a tsaya a nan, wannan dama ita ce kusan ta ƙarshe, sai ta ƙarshen insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe in muna raye za a karanta ta, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, don haka yanzu za a ci gaba da karatu. Dama mun ce mun tsaya ne a karatunmu cikin suratul ma'ida kamar yadda aka sani, don haka za a ci gaba daga inda aka tsaya aya ta 80 tara kafiran min.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون.
الله سبحانه وتعالى ينادي على المؤمنين سسن طبيعهم أهل الكتاب. الله درجكم وبينا وكرأتين. الله ترى كثيرا منهم. ذاك قد يوا دقتين أوتي منافقين. ترى كثيرا منهم. ذاك قد يوا دقتين منافقين. يتولون الذين كفروا سنا جئنتن ودن دا سكا كافر سيوا الله سنا لكنسو تمكر مؤمنين سكي لكيوا سنا بيّ ناموس سرّة سرّة دا بيداتي سو بيّ ناموس بنا سرّن الدين المسلين الله سيو ذاكا غا سيوا دا سيمونا فقايا فسكي سو زوبر مؤمنين سيي تتولاد سو سو جيبا يانان سو su koma gurin kafirai su tattauna da su, su gaya musu bayanan da mu'minai suka yi da su. Haka suka yi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, haka suke masa. Allah ta labi isa ma qaddamat lahum anfusuhum, kir tabbas yayi muni abunda rayukansu suke gabatar musu na irin yin wannan ayyuka din. Rayukansu suna raya musu wannan ayyuka, yayi muni wannan ayyuka din. An saqita Allahu alaihim, saboda wannan ayyukan nasu ya sanya Allah yayi fushi da su, ashe abun yayi muni. Wa fil ibadihum khalidun, Allah ta sannan kuma su masu dawwama ne a cikin azaba sakamakon aikin da suka yi. Allah ya kiyaye. Allah ta walau kanu yu'minuna billah, da dai munafiqan nan da sun kasance sun yi imani da Allah, wan nabiyyi sun yi imani da annabin Allah da aka aiko sallallahu alaihi wasallam, wama unzila ilayhi, da sun yi imani da abun da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani, mattakhaduhum awliya, da ba su riki kafirai koma bayan mu'minai suka zamanto majibinta a gare su ba. Walakinna katsiran minhum fasiqun, sai dai kawai da yawa daga cikin munafikai fasiquna, suna bijirewa dokokin Allah ne, ba sa bin su. Sai za su samu kansu a cikin wannan yanayi. Allah ya kiyaye. Allah subhanahu wa ta'ala ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku, Allah ce tabbas zaka samu cewa wadanda suka fi tsanani gaba ga mu'minai a cikin mutane baki daya sune al yahuda, yahudawa, wal ladina ashraku, da kuma mushrikai masu bautar gumaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam karkashin wannan, kamar yadda al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin littafin sa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba samun ma'anan hadisin, ba a taba samun mu'mini musulmi ya tsaya tare da bayahude su biyu su kadaita ba, face sai ran bayahude tare ya masa cewa ya kashe wannan mu'mini. Ko ina aka samu bayahude ya keɓanta da musulmi, to sai ya raye cewa da ya kashe wannan musulmi. Wasu riwayoyi suke nuna cewa ba a samun bayahude tare da musulmi, face yahudawa su ne yadda za su cutar da musulmi ko kawar da musulunci a bayan ƙasa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabbas za ka samu mafi tsananin gaba a cikin mutane gaba ɗaya, in dai ga mu'mine ne, shi ne al-yahud, su ne yahudawa, wallazina ashraku, da kuma mushrikai masu bautar gumaka. Allah ya ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara, kuma tabbas za ka samu waɗanda suka fi kusaci da soyayya ga mu'minai a cikin mutane waɗanda ba musulmai ba, su ne waɗanda suka ce inna nasara, su ne kiristoci. Inda kiristoci suka karanta littafinsu suna aiki da shi, to za ka samu sun fi bayahude, sun fi mushrikai kusaci da soyayya ga musulmai, saboda suna da tausayi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakan yana faruwa ne, zalika hakan yana faruwa ne, bi anna minhum qissisina, saboda a cikin kiristoci akwai khutaba, malamai masu yi musu huduba, waruhbanan, da kuma waɗanda suke zama a coci suna wa'azi, suna zama a coci suna wa'azi. In ga Kirista yana tsananin gaba ga musulmi, to ya samu kyakkyawan koyarwa ne da zigazigi ko daga mushrikai ko daga yahudawa. Amma inda iya littafin sa yake karantawa ya aiki da shi, to zaka samu yana da sauƙin hali game da musulmai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annahum la yastakbirun,
kuma saboda kasancewar su kristoci ba su da girman kai, ba yahudai kuma yana da tsananin girman kai, amma kristoci wato nasarawa ba su da girman kai kamar yadda yahudawa suke da girman kai. Wannan ya sa saboda suna sauraron hudubobi daga bakin malamansu da kuma malaman da suke karantar da su a coci-coci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli, idan suka ji abin da aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam na al-qur'ani, tara a'yunuhum tafidu min ad-dam', zaka ga idanuwansu suna zubo da hawaye, mimma 'arafu min al-haqq, saboda sakamakon abin da suka sani na gaskiya. Yaquluna, suna cewa amanna ya rabbana, ya ubangijinmu amanna, mun yi imani, faktubna ma'a ash-shahidin, ka rubuta mu cikin waɗanda suke masu shaida ranar tashin alkiyama. Malaman tafsiri suka ce ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wannan wai za ta mi umma unzila ila rasul, wannan ayan ta sauko ne, malamai suka ce cikin dawo tashin, malamai sun ce An-Najashi wato sarkin abuna Habasha, amma sai aka ce a An-Najashi ai shi wai ayoyin da suka sau abunan, wannan ayan in aka ce akan Najashi ta sauka, wannan ayan ta sauka ne a Madina. An-Najashi kuma ya rayu a iya Habasha ya rayu, ba a taba samu ya fita ba, kuma har a cikin ta ya rasu. Wannan ayoyin, wannan ayan kuma tana nuna manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya karantawa mutanen har idanuwan suke zubar da hawaye. To shine aka ce ta sauka ne cikin mutanen da An-Najashi ya aiko su zo su samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin bayan an yi hijira, hijira ta farko aka je Habasha, hijira ta biyu aka koma Habasha, sannan aka zo aka yi hijira zuwa Madina. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina, can wani lokaci An-Najashi yace kai ya tara wasu mutane, yace su je Madina su zauna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ga ɗabi'unsa da sifofinsa, su zo su bashi labari. Sannan sai da ya zaɓi makaranta At-Taura da Al-Injil, sun san At-Taura, sun san Al-Injil, sun san sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa Al-Injil, sai aka tura su suka tafi. Da suka zo suka zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara karanta musu ayoyin Al-Qur'ani, kawai sai hawaye ya ringa zubowa a idonsu, suna saboda ƙarfin imani da suke da shi, sun ji irin abin da suka sani a cikin littafinsu shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa, yake tabbatarwa. Lallai Al-Qur'ani ba abin da yake cikinsa illa gaskata littafansu. Don haka shine Allah yake faɗi wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, idan suka ji abin da aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam na Al-Qur'ani, Allah sai tara a'yunuhum tafidu min ad-dam', zaka ga idanuwansu suna zubo da hawaye, mimma 'arafu min al-haqq, sakamakon abin da suka sani na gaskiya. Yaquluna, suna cewa rabbana, ya ubangijinmu amanna, mun yi imani, faktubna ma ash-shahidin, rubuta mu tare da al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu tashi tare da su. Bayan sun yi imani, sun saurari karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce to sun yi imani da shi, za su koma gida, za su koma kasarsu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku koma, amma ku rike wannan abun da gaske, kuma ku rike abun da Allah ya saukar muku da gaske, ku yi imani da Al-Qur'ani, domin kun san abin da Allah ya saukar muku, ya tabbatar da cewa Al-Qur'ani gaskiya ne. Ku rike wa'innan ayoyin, ku kuma karantar da mutanenku. Amma abin da nake jin tsoro shine karfa ku ƴan kaɗan, in kun koma cikin mutanenku wani abu ya rinjaye ku, kuma ku dawo ba ku yi imani ba. To sai Allah ya sake saukar da wannan ayan, kamar yadda suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka ce ya Rasulullah, ba za mu taɓa yin rijja ba insha Allah ta'ala, ba za mu koma mu bar imani da abin da muka ce mun yi imani da shi a gabanka ba. Yaya za mu yi ma mu ja da baya bayan mun riga mun yi imani da Allah, mun yi imani da abin da Allah ya saukar da shi a gare ka? Shi ne sai Allah ke sake maimaita bayanin da suka yi. Wa ma lana,
wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a al-qawmi adh-dhalimin. Fa atabahumu Allahu bima qalu jannatin tajri الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
sai suka ce Allah subhanahu wataala sai haikaito maganar da suka fada. Allah yake cewa wa ma lana sun ce wa ma lana la nu'minu billah, menene zai sa a ce ba mu yi imani da Allah ba in mun koma kasar mu a ce ko mu dawo mu bar imani da Allah? A wa ma ja'ana min al-haqq, da abun da yazo mana na gaskiya bayan mun zo gabanka mun fahimci gaskiya mun gane littafinka da Allah ya saukar maka daidai yake da maganar littafin. Domin annajashi lokacin da Ja'far radiyallahu ta'ala anhu ya karanta masa alqur'ani lokacin da suka yi hijira ta farko, can da ya karanta masa alqur'ani annajashi ya saurara sai ya ja layi yace wannan abun da kuka karanta, sai ya dau tsinke yace babu bambanci da abun da yake gurin mu, sai ya aje tsinken kusa da layin yace babu bambanci da abun da yake gurin mu illa tsakanin wannan tsinken da wannan layi, wato yadda suke kusa-kusa suke tare da juna. Abinda na ji kun karanta na saurara na fahimta ba shi da wani bambanci da abinda yake gurin mu na at-taura da al-injil illa kaman wannan bambancin, ma'ana babu wani bambanci sai ɗan wasu abubuwa kaɗan da Allah subhanahu wataala ya wanta yake sokewa a cikin wannan shari'a na al-Qur'ani akan abinda da can yana cikin shari'ar su, to sannan sai a soke shi, sune kawai ɗan bambance-bambance jifa-jifa. Amma tauhidi da sauran abubuwa abu ɗaya ne kawai, wanda yake cikin at-taura yake cikin al-injil shine yake cikin al-qur'ani. Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam, za ta suke cewa wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi as-salihin al-hali muna matkar fadayi. Allah subhanahu wataala ubangijin ya shigar da mu tare da mutane salihai wa'inda suka yi imani da kai, sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan sauran mu'minai ila yawmil qiyamah. Allah ya samu cikin su. Allah sai da suka faɗi wannan maganar fa asabahumullahu bima qalu jannatin, sai Allah ya musu sakayya da gidan aljanna sakamakon irin wannan magana da suka yi. Aljanna din nan tadri min tahtiha al-anhar, ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin ta, ba a ƙarƙashin aljannan gaba ɗayanta ɗan aljanna sai su fita su je gurin ƙoramun ebo ruwa ba, a'a ana nufin tadri min tahtiha al-anhar, gidan kowa ne ƙoramun suke gudana. Nono ba zuwa ake a siyo a gurin masu sai da nono ba, ba gidan fura da nono ake da shi a gidan aljanna ba, a'a gidanka kawai ƙorama ce nono yake gudana, ba kuma tsami ko kaɗan a ciki, kuma za ka siyo gurin siga ka ajiye na zubawa a nono ba, a'a wannan nonon da sigansa yake siga ba irin na duniya na kamfanonin duniya ba, gaba ɗaya Allah ya tsara shi, ba a taɓa shan nono irin wannan ba a duniya. Haka nan ƙoramu na zuma, ba sai ka je kana ta siyowa kana dubawa a bincika maka wannan zumar asali ce ko ba asali ba, a wacce asalin ce iyar Allah subhanahu wataala, to koginta ne yake gudana a ƙarƙashinka da kai da ƴaƴanka da iyalanka gaba ɗaya nan za ku zo ku sha. Kuma sannan yayanka ba zuwa za ku faɗo a gida ɗaya da yayanka da ƙanninka da sauransu, a'a kamar yadda muka saba muna maneji a duniya ba, a can yayanka da gidansa, ƙaninka da gidansa, kai da gidanka, babanka da gidansa, kowa gidansa ake, kuma kowa baya ganin iyakan gidansa in ya kalla faɗi gidan yake da shi. Ai aljanna gaba ɗaya arduha samawati wal ardu ne, faɗinta ya fi sama da ƙasa gaba ɗaya, sammai bakwai ɗin nan da ƙasai guda bakwai gaba ɗaya aljanna ta fi su faɗi. Saboda haka kowa yana gidansa yana shan ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za ku haɗu ba sai ranar juma'a in kun je kasuwan ƴan aljanna, ana ake zuwa a haɗu ba, ana zuwa masallacin juma'a a haɗu, a nan a sha huɗu ba, a sha wane ne, a sha wa'azi, a yi mene ne da sauransu, to can gidan aljanna nan kuma in juma'a ta zagayo sai a ce to a fita tafi kasuwan ƴan aljanna, sai a je kasuwan ƴan aljanna, abinda babu shi a gidanku sai ka gan shi a cikin kasuwar, sai ka ɗiba kana neman ƙila mai wulbaro ya ɗauka maka, ya ce a mala'iku ne suke da kowa nan guri yanzu za su ɗauka maka, ko ba wai za ka biya su ba ne, in sun ɗauka hidima kawai suke muku, in sun zuwa su ɗauka salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbad dar, haka za su rinka gaya muku. A ka zauna a cikin university ga mata ga menene duk ka kame kanka daga karatun alqur'ani sai bin abin da Allah ya ce ayi, duk ba ruwanka da wannan shashanci sai karatun kawai da ya kawo ka, ka zama gwarzo, ka zama mai kwazo, ka rike duk inda za ka rike, baka yi handama ba, baka ci haram ba, baka ɗebi dukiyar talakawa ba, duk abin da kake kawai kana yin sa ne bisa yadda Allah subhanahu wataala ya ce ayi, a ai kai hakuri wallahi, ga nerori sun shigo kace kai gaskiya wa'azin da aka mana an ce kar a ci, tunda ba nawa bane wallahi na hakura da su to sai malaiku su kuma su ce maka salamun alaikum bima sabartum amince tabbata gare ku kuna cikin aljanna ga kana kasuwar aljanna nan ne zaka ga wani da wani da wani da wani ku ta gaisawa a wani aya kai alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah kuma daga kawai sai kaga kowa yana farin ciki da juna kowa yana jin daɗin juna sannan sai ka zo baka laluba aljibinka ka biya kuɗi a ta aljanna kake ba Gombe ba ba biyan kuɗi duk abin da ka diba tsaye bi kawai ya tuna suqan la yuba'u wa yushtara fiha fihi fakus minhu bila asmani ka ɗebi duk abin da kake so bila asmani ba sai an biya ka kuɗi ba balle ma ka dau bashi wani bashi kuma aljanna bayan ka dau bashi kuma ka biya a duniya da ka dau bashin 10,000 ka dau bashin 2,000 ka dau bashin 5,000 ka ce musu sai an yi salari ana yin salari sai ka hakura ka danna zuciyarka ka ce wane dama ga 2,000 sa sai ka dauka ka je ka kai masa ka ce kuma Allah ya saka masa da alheri wane ne 5,000 ka dauka ka kai masa alƙawarin da muka yi da kai dama yau ne gashi nan na kawo ka dau wane ne 10,000 alƙawarin da muka yi da kai dama yau ne gashi nan na kawo ka zauna da ƴan sauran 3,000 kai ta juyawa haka kai ta juyawa haka saboda kai alƙawarin zaka biya su ka je ka biya su kai ba karamin hakuri kai ba salamun alaikum bima sabartum fa nima uqubadda wannan sai an yi hakuri yake shiga aljanna sai an dage sai an jure Allah ya samu a cikin ta Allah ya bamu ikon jurewa saboda haka aljanna za su shiga waɗanda suke da wannan aiki Allah subhanahu wataala yace khalidina fiha kuna masu dawama a cikin ta a cikin aljanna za su dawama inji Allah subhanahu wataala sannan kuma wazalika jazaul muhsinin Allah ya ce wannan gidan aljanna din ita ce sakamakon almuhsinin masu kyautata aikin su domin Allah Allah ya sa mu zamanto masu kyautata aikin mu domin Allah na'am
wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim
na'am Allah subhanahu wa ta'ala da wannan aka cewa alqur'ani almasani an ambaci alqur'ani almasani saboda in ya bayyana ma dadi sai bayyana ma bala'i in ya bayyana ma bala'i sai bayyana ma dadi in ya bayyana ma maganan maza sai bayyana ma maganan mata in yayi magana akan dare sai magana akan yini in yayi magana akan rani sai magana akan damuna haka aka cewa alqur'ani shine almasani saboda hikimomin Allah da suke ciki in ya fadi kaza sai fadi kishiyarsa da Allah subhanahu wataala yace za su shiga aljanna yace wa zalika jazaul muhsinin sai kuma yace wallazina kafaru su kuma kafirai wa kazzabu bi ayatina wadanda suka karyata ayoyin mu bayan sun kafirta suka karyata ayoyin mu ulaika ashabul jahim su kuma wayannan sune ashabul jahim kaman idan akai bayanin gidan aljanna suka yi to kafirai ba ina za su shiga kaman ka tambaye Allah wannan ne sai Allah ya gaya maka in an yi magana a kan maza sai ka ce to mata fa kaman ka yi tambaya ne ga mata sai Allah ya ce maka to mata kuma in an yi magana a kan dare kaman ka yi tambaya a kan ini sai Allah subhanahu wataala ya yi magana a kan ini in an yi magana a kan duhu sai a yi magana a kan haske haka Allah subhanahu wataala yake saboda Allah subhanahu wataala babu wuta cikin maganansa cike take da fusaha da balaga da duk abin da ake bukata a ji na'am wannan ayoyin dalilin saukan su Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambaci dalilai daban-daban a ka'ida ta ulumul Qur'an malamai suna cewa akwai ma ta'addadatil asbab li nuzulihi akwai ayoyin da zaka samu abu kaza dalilin saukan sa ne abu kaza dalilin saukan sa ne abu kaza dalilin saukan sa ne abu kaza ya faru abu kaza ya faru abu kaza ya faru duk sai Allah ya dunkula su sai sauko da ayoyi guda zaka duwaye na ruwan sun zama dalilin saukan sa akwai kuma ma takarrara nuzuluhu akwai abin da kuma ya sauka yau bayan wani abu ya faru kuma ya saki saukowa dama can ya sauko amma sai Allah ya saki aiko malaika jibril da nafsin wannan ayan da dama can din ta sauko in wani abu ya faru sai ta saki saukowa kuma in wani abu ya saki faruwa sai ta saki saukowa shine ma takarrara nuzuluhu akan samu irin wannan malaman ulumul qur'an sun bayyana akwai misalai na ayoyi daban-daban a cikin haka. To wannan Al-Hafiz ya ambaci rahimahullahu ta'ala dalilai daban-daban sabuwa na saukan wa'innan ayoyi. Daga cikin su yace Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin dalilin saukan wannan ayoyi. Abin da ya faru da shi shine wata rana yana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ta shan bayanai daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shari'a, sai baƙo ya zo daga cikin danginsa na jini. Da baƙon ya zo gidansa, to abinci ya riga ya ƙare sai abincin Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu. To ita kuma iyalin sai ta ji nauyin ta kawo baƙon ya ci, in shi mai gidan ya dawo kuma ba abinci, kuma ta bar baƙon haka sai ta kasa yadda za ta yi. Saboda haka sai suna ta maganganu da mutanen gidan da yaran gidan da baƙon da kuma ita matar, suna nan har Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu ya dawo, ba a kawo abinci wa baƙo ba. Yana zuwa sai ga baƙonsa ɗan uwansa na jini, yana zuwa sai ce wane ya tare shi da murna da farin ciki da sauransu, ce ka ci abinci abinnan, an kawo masa abinci ya ci? Sai ce ai abincin saura iya abincin da aka zuma naka ne, sannan tukunna sai ya iso. To shine sai nake jin nauyi in kawo masa abincin kuma ya zamanto ka dawo ka samu abinci ba, in bar shi haka saboda haka na shiga tsaka mai wuya. Sai ce ka baƙo ya zo gidana, ni kan ba ɗan gari bane, ki ban ni mana kofan kwana da yunwa ba, ai da kin kawo masa abinci. Sai ya fishi, saboda haka da ya fishi sai ce na haramta wa kaina wannan abincin. Da yace ya haramta wa kansa wannan abincin, ita kuma matar ta ce to ni ma na haramta wa kaina wannan abincin, dama iya yara ne kawai suka ci, ni ma ban ci abinci ba, tunda ka haramta wa kanka ba za ka ci ba, ni ma na haramta wa kaina ba zan ci ba. Baƙon shi ma danginsu ne, yana zaune aka yi wannan, sai ce to tunda ku dalili na ko kai ka haramta wa kanka, ita ta haramta wa kanta, kuma dalilin na zo ne ba kawo mun ba, ni ma na haramta wa kaina ba zan ci wannan abincin ba. Sai Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu sai ya tashi shi da wannan baƙon, sai suka dunguma sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ga abun da ya faru a gidanmu yanzu, gaba ɗaya ni na haramta wa kaina abincin, ita ma matar ta haramta wa kanta abincin, kuma ina so shi ya ci, shi ma ya ce ya haramta wa kansa abincin, ya za mu yi ya manzon Allah? Sai Allah ya aiko mala'ika Jibril da wannan ayoyi. Yalla ta ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, ya ku wadanda suka yi imani kar ku haramtawa kanku daɗa ɗan abincin da Allah ya halatta muku, wala ta'tabu kar ku wuce gona da iri, don kawai ba kawo baƙo ba, to yanzu tunda ka zo ba sai a haɗu kawai a ci ba. Wala ta'tabu kar ku wuce gona da iri, kuma kace ka haramtawa kanka, kai wa matar ka faɗa, ke ma kar ki wuce gona da iri, kuma kice ba za ki ci ba, don shi ma ce ba zai ci. Kai ko baƙo, wala ta'tadu, kai ko tunda an jira domin kai ne duk wannan abun ya faru, to me yasa kuma? Wala ta'tadu kar ku wuce gona da iri. Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah subhanahu wa ta'ala bai son al-mu'tadin, masu ketare iyaka. Dalili na biyu na saukan wannan aya, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace ta saukane dalilin Ali ibn Abi Talib da Al-Miqdad ابن الأسود ده عبد الله بن مسعود ده سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه سوكما سنا زوني وتلانا تالد منظم الله صلى الله عليه وسلم سيان النبي صلى الله عليه وسلم ييمس وأذي ييمس وأذي يتنا تبدا سلاهرة يتنا تبدا سلاهرة كوان نيدك اتكين سكوي سيدي يا ذكوي ون إيمان يا كارو اتكين سا ديرك اتكين سيدي كاي shi gaba ɗaya ashe mata ma suna ɓata masa lokaci akan neman lahira, daga yau ma shi da matansa ba zai sake zuwa gurin kowace ba, saboda suna ɓata masa lokaci akan neman lahira. Irin wannan wa'azi da suka ji a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani daga cikin su kuma yace kai shi zama a ci abinci ma yana ɓata masa lokaci akan neman lahira, saboda haka daga yau kawai kullun da rana azumi zai yi, da daddare ne kawai zai dan taɓa kaɗan gobe kuma ya ci gaba da azumi. Wani kuma daga cikin su yace kai shi gaba ɗaya nama ne ba zai sake cin nama ba, yanzu wanda manzon Allah ya mana wa'azin nan har muna da jin daɗi a duniya, mutum ya zauna yana cin nama ba zai taki cin nama ba daga yau, kawai ya haƙura da shi. Yaushe za a shiga aljanna in an ci nama? Ka san in kana karantarwa akwai ustazai da za ka samu wanda suke wuce ka imani, ko ba haka ba? Su gaba ɗaya idan ka ce a yi asuwaci, to sai ka samu aljihunsa gaba ɗaya, nan gefe akwai asuwaci, nan gefe akwai asuwaci, kai ko malamin gaba ɗaya asuwacinka guda ɗaya ne, ko ba haka ba? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tufafin mutum ya zama nisfu sa'a ustazin gaba ɗaya da ya jika masa wannan karantarwar sai ya kai tufafinsa dab da gwiwarsa anan zai bari saboda mai gurgudun imani to haka ake tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kaga shi yayi musu wa'azin amma gaba ɗaya suka ce to gaba ɗaya sun hakura da wa'innan abubuwa na jin daɗi saboda mai sai an yi wannan suke ganin cewa za su tafi aljanna duk wa'innan abubuwan suna ɓata musu daɗi lokaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi su group din nan sai suka haɗu suka ce kai kullum ma mu rinka haɗuwa a guri kaza kawai mu rinka nafilfilin dare kowa ya fito a gidansa a haɗu in yau an je gidan wannan yau a je gidan wancan kwana za mu yi muna nafila ba ruwan kowa da mata ba ruwan kowa da nama ba ruwan kowa da abinci da rana kuma a tashi da azumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya kira su yana musu magana sai Allah ya aika malaika jibrilu yace musu ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wala ta'tadu kar ku ce gona da iri mutum yace kwata kwata ba ruwansu da iyalansa ba ruwansu da abinci ba ruwansu da kaza har ma mutum yace ba zai ci nama ba la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu kar ku yi haka ai ni ma da kaina da namu kwazi ina kula da ina da alaka da iyali sannan ina cin abinci sannan ina cin nama sannan ina azumi wani sa'i in bar azumi sannan ina tsayi wani dare ina nafilfili wani sa'i kuma ina bacci in yi bacci in yi nafilfili in na samu dama sannan kuma in yi bacci ni ma da namku azumi kenan Al-Hafiz Ibn Kathir yace dalilin bayan wannan kuma shine wa'innan mutanen tare da Usman bin Maz'un radiyallahu ta'ala anhu Usman bin Maz'un da ya ji wa'azi sai ya tafi su da wa'innan mutanen aka ce adadin su ya kai 10 kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya faɗa sai adadin su ya kai 10 amma matar Usman bin Maz'un radiyallahu ta'ala anha ita ce ta bayyana abu Usman bin Maz'un da ya je gida kawai sai ya yanke ba ruwansu da iyali ko ta yi ado baya kallonta saboda za ta bata masa lokaci akan neman matan hurun ne ko matan su ce abinci da ya dan fara taba kadan sai bari sai nafila sai sallan dare kwana yake yana nafila gobe da safe kuma azumi kuma ya je ya yi ɗawainiya ya yi menene kuma ya sake dawowa gobe ma haka jibi ma haka kawai da nan za ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi ba ta shafa ba wani tsafta ba kwalli ba komai ta sa ni kamin da ta je gidan tana zuwa dama tana shigowa cikin gida ummahatul mu'minin ne so Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dage fiskanta suka ganta sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya haula sunan matar kenan haula'u ta ce ya haula'u me ya faru da ke haka birkititi haka nan na ganki ta ce ya bazan zama birkititi ba bayan Usman wato mijinta kenan ya riga ya sauke kauna daga gare ni baya guzuwa kusa da ni ba yi da alaka da ni kullum da rana yana azumi da daddare sai na filfili sai suka fashe da dariya suka rinka dariya suna ta dariya duk matan gaba ɗaya suna ta dariya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yana shigowa sai ce ma yutiku kunna me yasa ku dariya sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce haula'u ne ta shigo muka ganta firgi sai muka tambaye ta sai ta ce mijinta ne ai kwata-kwata ba yi da alaka da ita saboda haka ita ma sai ta daina alaka da ado da tsafta da sauransu gaba ɗaya ta yi bankwana da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a kira shi ta ce kawai sai ya tura dan sako sai aka je aka kira Usman bin Maz'un radiyallahu ta'ala anhu Usman bin Maz'un yana zuwa ya ce ya rasulullahi gani sai ce matar ta zo ta go yace ta ce kaza haka ne yace kwarai haka ne ya rasulullah aljanna nake nema sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa to kana neman aljanna ai ni ma ina alaka da mata sannan ina neman aljanna ina qiyamul layli kuma ina bacci ina kuma azumi sannan ina cin abinci yaya zaka yi haka sai Allah ya ko malaika jibril da wa'annan ayoyin ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum kar ku haramta wa kanku abinda Allah ya halatta muku na dada dan abubuwa wala ta'tadu kar ku ta gona da iri ku rinka zurgabawa inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai son masu ta gona da iri wannan irin zurgabawan da ake fada nasu ya riga ya wuce gona da iri kafin aya ta musu kai ba yana nufin wai in an ganka kana yawan sallah a ce karka zurfafa ba, a mu yanzu me muke haza cewa ana zurfafa me ma kai, ai baka tona ba balle ka zurfafa saboda kuma ba ma komai, ba wai irin zamanin mun nan ne wai dan ayyukan da ake cewa zurfafa ba, a nasu da ka lura ya kete da gunare ne sun ce matan su ne ba amma suka yanke alaka da su, kuma kullun azmi kuma nama wai ban ba za a ci nama ba saboda yana bata lokaci, daya daga cikin su goma nan yace shi in ya ci nama yakan tayar masa sha'awa sai ya je gurin mata, to bari ya kauna cewa naman in ya zo kare samu zuwa gurin mata, shikenan shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya, dukan su kuma sai da suka rantsa suka ce wallahi daga yanzu ba za su yi wannan abubuwan ba, shine Allah ya ce wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban, ku ci daga abun da Allah ya azurta ku da shi halalan na halal tayyiban da dadi rai ku ci, wattaqullaha ku dai kawai ku ji tsoron Allah cikin duk abu da kuke, karka taba abun wani, karka yi abun da ba daidai ba, karka zalunci wani, shine abun da ake tunani, wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minuna, wanda shine da shi kuka yi imani, har ko ka haramta wa kanku alaka da matan ku, kuka haramta wa kanku cin nama, lalle Allah ya yarda da imanin su amma kar ku ci gona da shi, ku dawo da baya imanin ku Allah ya yarda da shi, shi yasa ma Allah ya ambace su mu'minai, sai su ce ya rasulullah ga Allah ya sako da ayatu mu ko mun riga mun rantse, ai mun rantse da girman Allah ne cewa ba za mu yi wa ina abubuwan ba, to yanzu ya za mu yi sai Allah ya saki sauko da wata ayan nawa,
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
Allah ya kara kawo musu sauki. Allah ce la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah bai rikanku, bai kama ku da irin kuskure da kuka yi na rantsuwa ko yashashiyar rantsuwa. Kun rantse da Allah cewa wallahi ku ba za ku yi kaza ba, wallahi ba za ku yi wannan abubuwan ba. Allah ce ba zai kama ku da wannan ba. Shi yasa malamai a nan karkashin wannan ayan suka kasu kashi-kashi, irin su Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sun ambaci mazahir na malamai. Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambaci tashi, Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala shi ma ya ambata, Imam Ibn Jarir Tabari shi ma ya ambata, Ibn Abi Hatim haka. Saboda haka a wajen abun da suka ambata shine karkashin maganar rantsuwa, wanne ne yaminul lahu, wanne ne rantsuwa wanda yake yashashiya. Wasu malamai suka ce duk wanda ya rantse ba zai yi alaka da iyalinsa ba, wannan yashashiyar rantsuwa ce, indai ba ta bangaren zihari ba, indai haka kawai ba zai alaka da iyalinsa ba, suka ce yashashiyar rantsuwa ce saboda dalilin saukar ayar. Wasu malamai kuma suka ce a rantsuwa akan abun da mutum ya sakankance na yaqini, shine misali mutum ya ga shanu a daidai arewa da masallacin nan farare sun ya tafi can karshen katangantan ta can, ashe mai shanun ya kore shanun sun tafi, sannan kuma sai mai tumaki kuma ya zo yana kiwo a gurin, wani kuma da ya zo wucewa yanzu sai ya ga tumaki ne ake kiwo, da ya je can sai ce sai yana magana da wancan, shi wancan barinsa gurin shanu ne amma mai shanu ya ce, da ya je suna magana sai ce ai abun kaman wurin da tumakin can suke, sai gurin da tumakin can suke ko dai gurin da shanun can suke, ya ce a gurin da tumakin can suke, ya ce wallahi shanu ne, shi kuma ya ce wallahi tumaki ne. To wannan ya rantse ne akan yaqinin da yake kai da ya tafi, domin lokacin da yake gurin shanu ya sani a gurin, wannan shi ma Allahu fi aymanikum ne, babu kafara akan duka irin wa'innan rantsuwan da kuma la wallahi bala wallahi. Ka je kuwa wallahi na je jiya ban ganka ba, wallahi ba yanda abun nan ne, yau da safe ka abun nan ne, eh wallahi na bashi shi duk magana da zai ce wallahi to wannan shi ma Allah ya yi mani kuma in yayi kuskure yace wallahi alhali abun ba ai bane to wannan shi kawai ya saba ne kawai wannan shi ma babu kafara haka ina Allah ya yi mani yana daga cikin al'adar larabawa balarabe yanzu ba magana kullu shi sai ya ce wallahi wallahi kaza 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 wallahi ana wannan kaza wallahi kaza haka zai haka zai na shi to saboda haka wannan al'adar su ne doka a cikin mu ma akwai wanda sun saba da wannan ya ina kwana wallahi lafiya kalau wai lan da ce an saka zuwa ga ya ce wallahi to wannan lafiya ai mani babu kafara akan haka ko da ba lafiya kalau ba babu kafara balle ma insha Allah lafiya kalau haka Allah subhanahu wataala sai saukar da aya kaga dalilin abin da suka yi wannan ayan ta ba mu sauki mu ma saboda irin rantsuwar lagu gaba ɗaya Allah ya ce Allah ce la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum wannan abin da kuka yi gaba ɗayan sa ba kuskure ne rantsuwar da kuka yi ma gaba ɗaya kuskure Allah subhanahu wataala bai kama ku da wannan abin da kuka yi walakin Allah yakan kama ku ne kawai yu'akhidhukum yakan kama ku ne bima aqattumul ayman da rantsuwar da kuka yi da rufi kun san me kuke faɗa kuma da nufi kuke ce wallahi ko ce billahi kaza bazan yi ba sannan sai tunani kuma ya dawo zai to wannan zai kafara ce ko ya ce wa ko iyalinsa wallahi bazan sai kaza ba kuma can sai kuma ta ci nasara a kansa ya dawo ce bari da ya tsaya to wannan zai kafara ga tsaya ga kafara shine ma aqattumul ayman fa kafaratuhu it'amu 10 masakin to kafaran wato rantsuwa wanda aka yi ta da nufi kuma mutun yazo yayi tahnisi wato yayi janye rantsuwar zai yi wannan abu domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya rantse akan abu sai ga kuma yin abun da ya rantse ba zai yi ba sai ga yin abun shine alkhairi ko kuma da ya rantse sai yayi sai ga kuma barin abun shine alkhairi to ya janye yayi abun da yake mafi alkhairi ko da yayi rantsuwa kan kishiyarsa yayi kafaran shine yayi to kafaran rantsuwa shine it'amu 10 masakin ciyar da miskinai 10 shine a ba kowane miskini muddi malamai suka ce ko min awsati ma tut'imuna ahlikum daga mafi kyawun abun da kuke siyar da iyalanku mafi kyawun abun da kuke siyar da iyalanku malamai sun yi sabani akan haka malamai suka ce inda aljihunka da dan kwabbai to zaka siyar da miskinan ne wato nau'i na biredi da mata da nama haka zaka siyar da miskinai kaga malaman dadi nan ba ragage bane wallahi kuma sun san dadi amma duk da haka suka tsaya suke bautar Allah suka ki sun san dadi sun fi mu sanin dadi yanzu in aka ce a siyar da miskinai ka taba ganin abincin da ake ba almajiri da nama akai ba yawanci sai an da gurgura bane an tsatsa da nama in ka ce almajiri kafin ya gama cewa sai ka ciccire naman gaba daya ka tusa bakinka yana zuwa ga wannan abincin na cika bakinka da nama ba a ba almajiri nama ko ba haka ba wannan shi ne al'adarmu to amma kaga saboda mai ba mu san daɗi ba mu san kuma yadda za mu samu daɗi ba almajiri kawai an bar shi ba nama miskini an bar shi ba nama an ɗauka siyar da miskini shine ka ba su bushasshiyar masara shikenan kawai ka ɓata rai ka fito kana ɗaga riga ka siyar da miskini mai kaiwa miskini malamai suka ce za a ba su da nama da biredi da miya da nama ko da masa da miya da nama suka ce da nama a ciki sai dai in hali ya kai halin kakani kayi ba zai yi da naman ba suka ce to abincin ya ji mai ya sha mai ko suka ce wazai idan ka duba al-Hafiz Ibn Kathir haka ya ambata rahimahullahu ta'ala ba tun ya makabar ba yake nan ka san cewa malaman da sun bi mu sanin dadi amma mu dadin mu sai zaman to ya kai mu ga wai sai mun ɗebo haram mu ci dadi Allah ya kiyaye malaman da sun san dadi sun san komai amma ba sa iban haram don su ci wannan abu sun haƙura da shi amma mu kawai daga mutum ya dan motsa shikenan sai a je a shirye wani handama da shi shikenan sai ya rebo yana iban wannan handama sai ya ce kasuwa ya ce a yanka kaji biyar ko a yanka kaji uku ya ɗebo haramun ba a ci kaji a gidansa ya siyar da su halal ya ɗauno yin haram zai je kwanta da shi a kabari Allah ya kiyaye mu in mata ta maka kashe ni in ka tace don Allah kai hakuri duk abun da na haram ne kar a ciyar da mu to in mutum ya dai go wannan haramun din to nauyin ta ma shi ma ya koma kansa domin ta ba kashe ni ta ce kar ka ciyar da su haram dan Allah subhanahu wataala ya ce autiswatuhum ko kuma tufatar da su amma bangaren tufatarwa suka ce duk abun da za a bayar ya zama tufatarwa wannan yayi dan kai idan mutum ya dau a tamfa ya ba wa miskiniya koda bai bata kudin ninki ba koda ba a dinke bane shikenan yayi idan mutum ya dauko riga mai kyau sai bawa ko kuma ya dauko riga ya bawa miskini yace yayi kai sashin malamai suka ce kai ko rawani ne tunda ai ana nan rawani sashin malamai suka ce ko hulati idan ya samu banna mai kyau ko da manga mai lafiya ya bawa miskini ba yayi ba ga ta dai hulati amma kuma ya bashi ta sallah saboda haka suka ce ko hula ko rawani ko menene a ciki inda mujarradin abinda in an bawa mutum za a ce tubatarwa ne to shikenan ko wando ba kuma irin wando yan sashin yan university nan ba wanda suke take yi zama abinan wando ka ji an ce ma wai dubu kaza wando daya kawai shi wandon ba a iya zama da shi a yi sujjada sosai to irin wannan wandon ba shi muke mana ba shi kan kana ba miskini dan jami'an ma ya daina sashi balle miskini saboda haka mi aukitu wato mun auta hariru raqaba ko kuma yan tawuyaye baiwa anan ba ce raqabatin mu'mina ba malamai suka ce yuhmalul muqayyad yuhmalul mutlaq ala al muqayyad ana daukan mutlaq anan nan an kawo shi auta hariru raqaba mutlaq kawai yan ta baiwa sai suka ce amma ana nufin mu'mina kamar yadda aka fara kafaratul qatl suka kafa hujja da dalilin abun da ya faru da abuna Abul Hakam As-Sulami lokacin da yayin rantsuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanta baiwa sai zo da baiwa amma bakar fata ce yana kawo ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wannan baiwar zan yanta ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ka ta tambaye ta yace mata aina Allah take fi sama wa man ana waye ni tace anta rasulullah yace itika innaha mu'mina to kaga wannan jama'a za a yanta baiwa mu'mina ne kenan aw ta'dil waqabati mu'mina Allah tafaman lam yuri wanda duk da samu abin da aka fada a saman ba fasiyamu salasati ayyam to yayi azumin kwana uku ba dole sai a jere ba akwai qira'a shadza fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at sashin malamai sun tarbiya kan wannan cewa kafaran azumi abunan rantsuwa akan yi azumi uku ne a jere amma malamai sun ce duhurin malamai suka ce ba dole sai a jere ba ana iya yin daya daya wani lokaci daya wani lokaci zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafaran rantsuwoyin ku idan kun rantse wahfazu aymanakum Allah ta kiyaye rantsuwoyin kar ku rinka rantsewa haka kawai kazalika bayyana Allahu lakum ayati haka nan dai Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tashkuruna ko za ku gode wa Allah ta hanyar yin ibada gare shi Allah ya ba mu ikon gode masa wallahi ta'ala alam in Allah ya kai mu gobe muna rayi za mu cigaba daga inda muka tsaya Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi akwai abubuwa masail da yawa akan maganan wannan aya ta rantsuwa amma kawai a je a samu littattafai kamar a kitabul fiqh ala al-madahib al-arba'a ko al-mughni na ibn qudama rahimahullahu ta'ala ko ayat al-ahkam na jassas ko na ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala ko tafsirin imam al-qurtubi insha Allah ta'ala za samu karin bayani ko bidayatul mustahid wa nihayatul muktafi wallahu a'lam
to muna fata Allah ya kikkiawa sakayya mana ba tambayoyi bane masu neman addu'o'i ne wannan yace assalamu alaikum bayan gaisuwa ga malam da sauran jama'a yace shekarun baya ya kasance yana turo takaddu na neman wato wasu bukatunsa to cikin ikon Allah Allah subhanahu wataala ya amsa saboda haka yana godiya muna fata Allah ta'ala ya kara albarka sannan wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya tare da takawa bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yace wai shine yake fama da wani ciwo wanda bai san yana da shi ba amma mutane sun tsaya da shi wai girman kai shine yake roƙon malam da ƴan uwa sun yi shi addu'a Allah ya raba shi da girman kai in yana da shi sannan wannan kuma wata bayar Allah ce ta rubuto sunan ta ce malam ita ba zaura ce kuma tana son a taimaka mata da addu'a don samun mijin aure da zata aura wato mazan da suke zuwa ta gane ba dan Allah suke zuwa ba saboda kamar yau da rane tana son mijin aure dan Allah malam da sauran uwa sun yi ta addu'a Allah ubangiji ya azurta ta da miji na kwarai to muna fatan malam za a sata addu'a kuma ta ambaci sunanta ma da anguwarsu sannan wannan yace assalamu alaikum shi kuma yace yana bukatan musulmi su tashi addu'a ya shiga wata jarabawa ta karewa jari har ya kasance ya sanya gidansa a kasuwa gidan bai sayu ba sannan akwai sauran masu neman addu'a sun hada da masu jarabawa da wanda yace a sanya shi addu'a Allah ya ubangiji ya bashi da na kwarai matarsa ta yi shekaru ba ta haihuwa wato kusan shekara bakwai kenan ba ta sake haihuwa ba sannan da masu neman aiki da wanda yace an bashi mace yana fata a sanya shi addu'a Allah ya sa albarka a ciki kuma yace akwai dan uwansa da ya kama hanya da tawo tafsiri nan jami'a ya hadu da hatsari jiya da fata Allah ta'ala ya bashi lafiya da wanda yace wato matarsa ta iso watan haihuwa da ake tsammanin za ta haihuwa amma har yanzu dai ba motsin haihuwa din saboda haka sanya ta addu'a Allah ubangiji ya sauke ta lafiya da kuma wani mara lafiya shi ma da wani yanda yace iya da wani al'amari muhimmi da masu neman ayyuka yace har takardun sun je Abuja amma kuma aka dawo saboda wasu matsaloli da wani mai neman aikin har yanzu da kuma wanda yake yayi ta sanya shi addu'a Allah ubangiji ya bashi ikon yin aure kuma aure wacce yake so da wanda yace iya da wani dan uwa da yake fama da rashin lafiya ya kare gida biyu sannan akwai wani dan uwa da ya rubuto yace malami da yan uwa musamman wanda suke tashi daga nan wajen tafsir cewa wani lokaci akan kare dokar traffic wato wannan wuta da take bada hannu akan wuce ta wannan sun
dukkan wayannan bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah su taya su da addu'o'i muna fatan kowa a cikin mu Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu duk wanda ya ambaci bukatar sa
afwan akwai masu daukan wannan tafsiri a video sun kawo abin nan wato CDs ko kuma CDs na wannan tafsiri na wannan shekara saboda ka za a samu a waje insha Allah
wanda yayi magana akan wutar wancan danjan nan ta bakin gedin jami'ar nan gaskiya ita wannan dama yawanci kusan in mutun ya lura kaman ita kam an daina amfani da ita ma saboda haka mutane gaskiya ya kamata a ringa kula da wannan abun nan in dai mutun ya zo in ba ya ankara ba zaga an bashi koren wuta ma'ana ya wuce amma ba zai ga kuma can gefen sun tsaya ba sau da yawa wannan danjar dai kam gaskiya mutane suna yawan sakaci da ita ba a kula da ita sosai yawa kusan ma ba a kula da ita ba a amfani da gaskiya abin da take saboda haka wannan in fa ta ba wa mutum umarnin ya wuce wani kuma ya shige ya zo aka samu hatsari to kaga anan dole a duba a gani ba haka kawai za a ce wannan shike da haƙi ko kuma na daukan nauyin ko kuma wasu abubuwa ko diya ya hau kansa ko wani abu na ba saboda haka a lura da wa'innan abubuwa ne kar mutum ya cutar da wani ya je ya hadu da Allah subhanahu wataala saboda rashin bin umarnin tunda kun riga an riga an yi ittifaki duka an san cewa ga wanda ga in ta yi kaza a tafi in ta yi kaza a tsaya ya kamata a lura da wannan Allah ya samu dace so dukkan wa'inda suka turo suke bukatan bayan Allah su tsaya su da addu'o'i akwai kowa ya ambaci bukatunsu cikin wanda suka turo takaddu kowa da irin bukatar da yake da ita wanda suke neman aiki da wanda suke neman mazajin aure da wanda suke neman abuna mata su yi aure da wanda aka ba su mata suke bukatan a taya su addu'a Allah ya sare musu da wanda suke so a taya kowa da irin abun da wanda suke rashin lafiya da wanda kuma ƴan uwan suke rashin lafiya da wanda ƴan uwan suka yi accident duk dai Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin bukatun mu kafin mu ambace su muna roƙonka ya Allah da rahamarka da hikimarka ya Allah kai ka san abin da yake shine alkhairi gare mu kuma kai ka san abin da yake alkhairi ga kowa da kowa cikin wanda suka turo takaddun nan ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka kyawawa da kuma ayoyin alqur'ani da aka karanta a yanzu ya Allah muna roƙonka da tawassuli da su ka biya wa kowa bukata cikin wanda suka turo wa'innan takaddu da kuma mu baki daya Allah ya ubangiji ka biya mana bukatun mu na alkhairi kowa Allah ka biya masa bukatansa ka hada shi da abin da yake so damuwarsa Allah ka yaye masa damuwar mu gaba daya Allah ya yaye mana abin da yake alkhairi Allah ya hada mu da shi abin da yake sharri Allah ya yi mana maganin sa ya nesanta mu daga shi Allah ya kawo mana nitsuwa da kwanciyar hankali da daukakan addinin musulunci. Allah ya tabbatar mana da shari'ar musulunci a wannan gari namu da dukkan sauran garuruwan musulmai. Duk inda musulmai suke cikin halin kakanika yi, Allah ya fidda su daga wannan halin kakanika yi. Jihohi makwabtanmu wanda suke cikin halin kakanika yi, Allah ya kawo sauki a cikin wannan yanayi. Sannan dukkan kasashen duniya na musulmai da suke fama da yanayi na kakanika yi, Allah subhanahu wataala ya kawo sauki akan wannan yanayi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Iyayenmu Allah ya gafarta musu kurakuran su, Allah ya yafe musu zunuban su, Allah ya hada mu da su a cikin aljanna firdaus. Allah ya yanta wuyayenmu da wuyayen su a wannan wata mai albarka, a wannan rana mai albarka. Allah ya karbi addu'o'in mu gare su a matsayin addu'an iyaye na kwarai. A zuriyar mu da iyalanmu Allah ya sa su zama qurratu aini lana. Allah ya yafe mana, ya yafe musu, ya hada mu da su a cikin aljanna firdaus. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم قض لنا حوائجنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.